الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأنكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أحد الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wani mitarin alkhairi da albarka na talata daren Laraba, wanda ya dace da 23 da wata na Ramadan, wanda yau muna daren 24 da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala, shekara 1445 jira shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 2/4 watan Afril miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da tafsirin Alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsinitau a cikin wannan gari na Tawa, Jamhuriyar Nijar, wanda wannan shi ne darasi na 23 a jerin darussan da muke gabatarwa 23 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na wannan wata, wanda muna nan a cikin sura ta Suratul Zukhruf, wanda kuma wannan shi ne darasi na 7 ban manta ba a cikin sura. Shi ne darasi na 7 a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka. A jiya mun karanta aya ta 51, wanda kuma yau za mu ƙara maimaita ta, mu tashi ta 51 sai mu ci gaba da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani ya zamanto hujjatun lana la alaina. Allah ya gafarta mana. أرمسي الله يجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد
يبين. وبيدي سبحانه وتعالى يأتي ونادى فرعون في ملئه في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. الله يأتي ونادى فرعون قاتل كافر من فرعون لعنة الله عليه وأن الله يعلم النبي موسى كنسا شين يتتر الأمة متعنسة من يمن دما سكدي دما سمركي دما لمن قصر يتلكا وانسى قبادا سيبتور ساقو بوثوا يسو بالي نعمتوا كمرحنك بنسيا الكركتا فمد أبند النبي موسى يطلع. Sai ya ce da su, ya qaumi, ya ku jama'ana, ya ku mutanena da nake mulka, alaysa li mulku misra, ashe ba ni ba ne sarkin Misra, ba ni ba ne nake mallakar ƙasar Misra gaba ɗayanta, ai ni nake aiwatar da abin da na ga dama a ciki, kuma a lokacin da na ga dama kuma a inda naga dama ni ne nake zartar da abinda nake so a inda nake so a gurin a lokacin da nake so kuma a cikin wurin da naga dama yace alaysa li mulku misra wannan yana ittikhari yana al-bahri da mulki da Allah subhanahu wa ta'ala da ya basa wanda malami na ganin mutun yayi al-bahri da wata ni'ima da Allah yayi masa a rayuwa kuskure ne amma babu laifi mutun yayi tahaddufi ya bada labarin irin ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa ba dan jiji da kai ba ba dan girman kai ba ko kuma dan nuna shi shine in har za ka nuna ni'ima ce ta Allah to babu laifi amma ka nuna cewa kai wata ce wata tsiyaya ce to wannan kuskure ne kuma laifi ne a cikin shari'a ta musulunci wanda wannan alfaharin yana da cikin abin da ke kawo jiji da kai da girman kai wanda kuma haramun ne girman kai haramun ne jiji da kai balla girman kai shine laifin da aka fara wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin duk laifi a rayuwa laifin farko da aka fara wa Allah a duniya da cikin halittunsa baki daya in ji malamai shine laifi na girman kai wanda silar abin da ya kawo wannan laifin shine hasada to shine Allah yake cewa wanada fir'auna fi qawmihi fir'auna sayyatara al-ummasa jama'arsa masu kudi ministrorinsa da kuma talakawan da ake mulka har da malaman gari qala yace ya qawmi ya ku mutane da nake mulka alaysa li mulku misra ashe ba ni bane nake mulki nake jagorantar misra ba ni bane sarkin misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti sanakum wannan koramun suna tafiya a karkashin ni nake juya al-amran wannan ruwan suka ce a wa hadhihi al-anhar tajri min tahti yana nufin cewa gidana ba yana sama da ruwan nan suna gudu a karkashin gidana saboda ginin gidan sarauta tare da kowa ya sani gini ne mai girma sai ta afala tubsiru wa yuzbaqa lura ba ba hankalta kuga girman mulkina da kuma girman isata da karfina da take da shi ga sojoji ina da sannan kuma ga mulkin kasar Misr gaba dai a hannuna yake sha'buha gaba dai ɗan kasar suna karkashin gudanarwa ta sannan kuma duk wata runduna ta soji tana karkashi na sannan kuma na mallaki dukiya har ta kai ruwa suna gudu a karkashin gidana me yasa kuke lura kuke dubi zuwa ga annabi Musa wanda yake da'ifi ne mai rauni ne wanda ba wani abu da yake da shi a rayuwa wanda ba shakka dauki ni'ima ta mulki wata ni'ima ce min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala daga cikin ni'imomin Allah wanda shi Allah shi yake bayar da mulki da wanda ya ga dama sannan kuma Allah yake amshe mulkin da wanda ya ga dama Allah kuma shi ne wanda ya yake daga wanda yake so sannan kuma ya kaskantar da wanda ya ga dama al'amarin mulki na Allah subhanahu wa ta'ala ne qul illahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha ubangiji kana bayar da mulki da wanda kake so duk wanda Allah ya basa mulki ya bashi jagoranci to Allah ya dora wani yauni akan sa wallahi wanda wajibi ne kula da wannan ra'iyar da Allah ya dora akan sa to kuma fir'auna cikin abin da aka maka shaida akai shine fir'auna yana daga cikin mutane masu shawara baya yanke wasu ababe na kasar Misr sai ya nemi shawarar ɗan kasar wanda haka ya kamata a ce shugaban nan ba suna yi duk da cewa muna da tsari na assembly za mu tura wakilai a majalisar dokoki amma kusan shibu la fa'idata laha sai ga abin kamar ba su da wasu fa'ida saboda ba wani abu da za a yi daga dictin ya da honorable ya zo ya tattara al'umma da ta zaɓe sa a mazabarsa ya ce ga ƙudurin gwamnati a kanku miye shawara ko a kai saboda in na je ka gaya gwamnati wannan shawara kwana ji wala'alla nan da gaba idan matasa suka fa'inci suna su shiga siyasa ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا من فاتن حكا شيء ne ke cewa am ana khairun min hada alladhi huwa mahin wa la yakadu bi am ana malaman tafsir suka ce tana zawa da ma'ada da ma'anar ban yace ai ni fir'auna shi ji fir'auna ce ana khairun yace ni ne mafi alkhairi mafi daukaka mafi izza da buwaya saboda ga ni a kujera ta mulki ga kudi a hannuna sannan kuma ga sojojin yaki ga kuma al'umma tana yi min da'a yace ana khairun ni ne mafi alkhairi mafi daukaka min hada alladhi huwa mahinun akan wannan wanda yake walaƙantacce ƙasƙantacce inji shi fir'auna la'natullahi alayhi wanda yana dangata ƙasƙanta da wa da annabi Musa abunsa annabi Musa da'ifi ne ba wani abu da yake da shi da'ifun ne haqiqul la mulka lahu wala sultana wala mal baya da wata dukiya baya da wani mulki sannan kuma babu wata sarauta a tattare da shi wanda su masu kuɗi da masu mulki suna yawan alfahari da wannan abun ai ko ka da wannan ka da cewa daga cikin abun da mutanen annabi Musa suka faɗa wa Qarun shi ne cewa la tafrah inna Allah la yuhibbul farih kar kai da gawa kai farin ciki kana girman kai Allah baya son masu dagawa to wannan annabi Musa sai fuskanci kalubale daga Fir'auna la'natullahi alayhi har yake cewa am ana khairun ay bal ana khairun yace ni ne mafi daukaka ni ne mafi izza ni ne mafi girma min hada alladhi huwa mahin daga wannan mutum da yake mahi wato wanda yake da'ifi wanda yake kaskantacce mai rauni wanda babu mulki ba sarauta ba kuɗi ba sojoji tare da shi sai ce kuma wala yakadu yubi kuma baya iya fitar da zance baya fitar da zance in yana magana akwai ina tare da shi annabi Allah annabi Musa wanda wannan na cikin abin da shi kansa annabi Musa alayhi salatu wassalam lokacin da Allah ya aike sa zuwa ga shi Fir'auna annabi Musa ya roki da Allah subhanahu wataala da yi masa wasu ababe kuma Allah ya karba masa daga ciki akwai addu'ar Allah ya daidaita halshensa dan ya fara cewa da Allah yake je wajen Fir'auna sai ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushbir bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbiha katira yace ya ubangiji ishrah li sadri ya Allah ka yalwata min kirjina ka bani ishraqus sadr fahdi kirji sai da duk abin da zai taso zan iya turewa domin wanda yake cikin haraka ta da'awa ba ta da'awa ba zaman duniya karan kansa ka ce baka ce ma kowa komi wallahi yana bukatar ka zaman to mun sharhus sadr saboda in ka ce baka dinka takura da maganganun mutane to ba shakka ka kashe kanka lokacin mutuwar ka bai yi ba shi dan annabi adam ba za ka iya masa ba ubangijin da ya halicce sa ma Allah kenan ko sai dai faɗi al'amuran da basu dace da Allah subhanahu wa ta'ala ba yace ai Allah na ga danka Allah ne fa ya halicce sa kuma ya bi wa Allah abin da ransa yake so to dan me ba zai faɗa maka abin da ransa yake so ba sai ne Allah ya ba su inshirahus sadr yace rabbi shrah li sadri ya Allah ka yalwata min kirjina ita mutu duk abin da za a faɗa min zan iya jurewa sannan kuma zan iya tafiyar da mutane da al'amura na rayuwa cikin tsanaki da kwanciyar hankali rabbi shrah li sadri sace wa yassir li amri kuma ya Allah ka sauwake min al'amari na wani al'amari ne na da'awa Allah ka sauwake min al'amura da da'awa domin al'amari ne mai yauni kamar da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a suratul muzammil cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila isar da sabon Allah abune mai yauni wallahi abune mai yauni in kama dalibi ilimi ko malami wallahi akwai lokacin da akwai tufafin da ba haramun bane sanyawa amma saboda dubin maslahata ta al'umma ba za ka sanya ba abun bai haramta gare ka ba
yanzu kage imamu da mayo yana yawo yana mutu ai sai a ce kuma ya samu to ya samu abin da ko wallahi yana fituwa da mayo akwai da zai kai shi ba shi wannan imam kuma da mayo ko alali ba haram ba ni ba da za a ganka da karamu da karamu diga ya yi shuko ya tinki ya fito sai ga ya fara mai arama ne kuma su son duniya ai kuma ai ba haram ba ne he to kaga akwai bukatar mutun ya zaman to ya samu sauƙin al'amari Allah ya Allah ya saki ka dalibi ilimi mai fada a cikin al'umma to kana bukatar ka samu tafsirin umur daga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin tafsirin umur Allah ya baka fasaha ta wajen isar da sakon shi Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah ya taimake ka akan ka zamanto mutum mai hakuri a cikin al'umma sai ce wayassir li amri wahdahu uqdatan min lisani sai ce ya Allah ka walwale kullun da yake halshina malume su ta tattaunawa akan me yasa annabi Musa wasu ka ce annabin Allah na Musa yana idina din yana magana wasu ka ce a'a ai huta ce ta kona masa baki lokacin da yake karami yana lokacin da yake karami yana karamin yawo to ya sanya garwo shi huta a bakinsa wanda wannan wanzance ne da cikin zancen da cikin zancen Sufyan al-Thawri alayhi rahmatullahi ta'ala yace yafqahu qawli ta yadda in nayi magana za sa fa in ce ni to fir'auna da yake babu wata hujja da zai kafa wa annabi Musa da ita sai fara alfahari da kudi da mulki da kuma sojoji da takama da gidaje sannan kuma sai yake gidin to wani aibi yake tare da annabi Musa sai faɗa masa shi wanda in ka fito a bayan da'awa to in kana wani aibi wannan abin shine za a dinga faɗa ta ko da yaushe sai sa ko da ya dinga iya control kin rayuwarsa Allah ya taimake mu a rayuwa sai ga kawai tunda dai gashi bai da kudi to bari masa yana masa yana mutane fa ba kowa bane to ai ba dan baka da kudi ba shikin sai ba wani abu bane a'a inna akramakum inda Allah atqakum din tsoron Allah yake nima da wannan ne sai shi Fir'aunin yayi dama yayi amfani da damar sa yace am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubi ni ne mafi daukaka da girma akan wannan wanda baya da komai na rayuwa da azaa kalla a ce wata ni'ima ce sannan kuma wala yakadu yubi in yana sance in yana magana baka cika fahimtar abin da yake faɗa ba saboda arkala a harshen sa to a ƙarshen al'amarin Allah ya ba mu labarin cewa wannan rishin dajin na bakin annabi Musa Allah ya lalla masa shi ya ba su sauƙi da a ƙarshe Allah ya ce masa fad utita suflaka ya Musa duk abin da ka roƙa an ba ka duk Allah ya ba su shi sai ya kaga gwagwarmaya da Fir'auna ya yi hakura shi yasa Allah ya sanya cikin ulul azmi na rusul an ba shi duk abin da ya nema to Allah ya ba mu daga wajensa Allah ya ba mu daga wajensa shine Allah yake cewa sai yake alfahari da wannan wanda alfahari mun faɗa kuma muna tsara nanatawa wallahi mutum yayi abin nan ya faɗi ni'imar da Allah ya yi masa domin hadisi ne ingantacce daga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam cewa idan Allah ya maka ni'ima Allah yana son ya ga alamun ni'imar a kanka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa baya shiga aljanna wanda ke da kai girman kai daidai kwarar a zarra a zuciyarsa Ababakar Siddiq wannan abin ya tada musu da hankali yace ya annabin Allah mutum yana son ya sanya tufafi masu kyau ka saka tufafi mai kyau ka hito shi ma wannan takabburi ne annabi Allah ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son ababe masu kyau yace abinda ake cewa girman kai shine kauda kai da gaskiya da kuma rena mutane shine girman kai kauda kai a faɗa maka gaskiya ka san gaskiya ce kai ka tsaya ka sa kafa ka shure ka sannan kuma ka zamanto kana rena al'umma wannan shine kuskure a rayuwa wani daga cikin malamai yana ba da labari irin zamanin Fir'auna ce wata rana wata mata tinkiyarta ta mutu sai ta dauko wannan tinkiyar ta jayo ta zo wajen Fir'auna saboda shi Fir'auna ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi tana zauwa su daga hama da bakin kofa shi kuma ya hama da shine wazirin Fir'auna sai take cewa da hama sai ce towa mamma ina zuwa ta ce ran kada zan je wajen Fir'auna ne saboda yana rayawa tinkiya ta ce ta mutu ina son ya raya min da ita hama ne ga an tsaya da tsohon da wata dauko ruwa Fir'auna rayawa yake yi baya iyawa to da yake mutum ne wanda ke da fikira ai saboda fikira sa ce ma shi Fir'auna ya tsira sa a kusa da shi to sai ya ci a kawo tinkin ta fita wannan tsohuwar girma aka ce aka nemo babban tinkiya ne dan manyan kashi sai ya ce mata yanzu ko oga yana cikin aiki dan har yanzu haka ma yana halittar raƙumi haka wanda ke halittar raƙumi bai da lokacin da zai wani raye tinkiya zai raye wata tinkiya amma dai ga wannan tinkin mun baki wannan ko ta ci tsohuwa ta jiyo tana jin daɗi tinkiyarta ta dawo babba an masanya mata da shigo wajen kira da ke tufa al'amarin fa an kusa tashi da mu sai ce masa me faru ce yanzu kaji abin da ya faru sai Fir'auna ya ce ma hamada ya ce ko wallahi baka sani ba ta ai halittar raƙumi da girma yake sai hamada ya ce wa Fir'auna mu ba a da ku za a rina wani hankali haka yi ma ta za a rina ba da hankali ya san duka iskancin da ya tsiyace ake yi ya tsiyace ake Allah rufa mu na asiri sai Allah ya ci aya ta gaba.
فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين.
الله يقول فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب دني الله سبحانه وتعالى بسن يا مصر أيكو أمور ورن الزينارية يذا منتو أبو الدكوة دشي شيئا من موسى in har da gaske shi annabi ne daga wajen Allah to ina ma Allah bai sanya sada bai sanya masa zinariya aka masa dan warwaro da ita ba saboda su a wannan lokacin mutum mai kima da daraja za ka gasa da zinariya da ado da zinariya da mundaye da zinariya zobe da zinariya da sauran ababai na kawa wanda a shari'ar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam haramta annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa namiji ya sanya zobe na zinariya haramun a musulunci haramun ne amma za ka iya amfani da azurfa zinariya an bari wa mata cin abinci cikin kwanon zinariya haramun ne kwafi na zinariya ka sha ruwa da shi haramun ne muna shiga aljanna da ikon Allah kuma su ne za a dinga kawo muna saboda duk abin da aka halitta maka ma hurima alayka fi dunya fa huwa halal laka fil janna in duk abin da kan haranta maka a duniya to aljanna wannan abin halali ne halali saboda ba wata cuta da zaka ba abin da zai sami kana na cuta to shi ne ke cewa laula ulqiya alayhi aswiratun min zahabin din ma duk yasa Allah bai aiko shi ba da gwalagwalai na zinariya yayi dan munduwa da sunan hannaye auja'a ma'ahu malaika ko kuma Allah ya turo mala'iku tare da shi annabi Musa muqtarinina da suke tamfare da juna suna biyarsa duk inda ya zo yayi wa'azi sai su mala'iku su ce tabbas annabin Allah ne kaji fa to anan ne mala'iku suka tsauda to ya ake shi Fir'auna da bai imani ba ya san mala'iku shi bai imani ba bai san Allah ba ta ya aka yi san mala'iku suka ce nan yana kafa wa annabi Musa mutane da abin da shi annabi Musa ya faɗa saboda shi Musa shi yake zancen mala'iku ke ce tunda aka ce mala'iku na kawo sako to me yasa su mala'ikun Allah bai aiko su tare da kai ba sashen su suna biya sashi wanda idan ka zo kai nasiha kai wa'azi sai su ji su kalli Allah su ce jama'a fa mu mala'iku ne kuma wannan annabin Allah ne shikenan sai mu yi imani da kai girman kai irin nawa irin na Fir'auna Allah ya rufa mu na asiri sai Allah ya ce
fastakhaffa qawmahu fa'ta'u innahum kanu qawman fasiqin
Allah ya ce fastakhaffa qawmahu sai shi Fir'auna ya wawantar da hankalin mutanensa ya raina musu kwakwalensu ya raina tunaninsu da hankalinsu ya ɗauke su a matsayin da ke kai jami'ai fa a ƙa'uhu su kuma suka bi su suka bi shi Fir'auna domin kalmar fasta shafa tana dawowa da ma'ana da dama kamar da malaman tafsir suka fassara wasu daga cikin malamai suka ce fasta shafa idan da ta istakhaffa to ana nuni in a gawa ya fitar wasu ga ce a'a ya wawantar da hankalin mutum da tunaninsa shi ne Allah ce shi dai Fir'auna ya tarar da mutanensa da wawayen tunani shi sanya so tari idan al'umma ta zama to jahilai ba sai karatu ko ba masu karatu a ciki to a lokacin masu mulki sun fi samun dama su cika ransu ba babbaka an yi lokacin da nan garin ba wani gari ba an yi lokacin da ababe da dama a gwamnatance ba mu san su ba wanda haƙƙi ne naka amma wallahi ba ka san su ba saboda rashin karatu da wayewa da kuma ta'ammuli da masu wannan abin yanzu ba ko wanda kawai wannan sample police zai tada mai da hankali sample police wa wanda shi police din a ka'ida ta rayuwa ta zamantakewar ƙasar nan yana nan ne don kare dukiyarka da rayuwarka ai kaga kamata ya zamanto abokinka ba abokin adawarka ba to duka rashin sanin ƙincin kai da kuma rashin sanin kai waye na daga cikin abin da ke taimakawa a yi amfani da wannan damar a cuce shi yasa ya musulunci kullum yana karantar da izzun nafs kada ka yarda wani yana maka da hankali abinda ba a so shi ne takabburi ka zamanto mai girman kai amma ka kare mutuncin kanka wajibi kuma ka san ƙincin kai ka san kai waye malam wanda bai san shi waye ba ta yaya za shi kare ƙincin kansa da Allah wani abin ne aka kai mana shekara da shekaru yanzu daga cikin abin da muke fatan Allah ya kawo mana sauki a kai da dama daga cikin 'yan kasuwanmu suna fama da matsin lamba ta hanyar tuwal wanda wallahi da za a bi ka'idodi na kasuwanci wanda aka shindaya to da abin zai fi zo ma kowa da sauki a wannan kullum mutane ba su fahimta ba a rayuwar nan kamar abin da ya bata mu yawan gyara da kowa zai bi ka'ida ta rayuwa to da kowa ya fuce da za ka yi kayanka takardu duk complain to ba wanda zai tare kai ya amshi kayan ko balantana ya ci maka mutunci kuma kai kanka yanzu misali da za a ce wannan hanyar akwai jami'an tsaro suna controlling mashin ne ko mota sai zama to kai naka mashin da takardu wannan ba shi da kai da wanda zai rubuta takardun waye ke daga to kuma kullu abin da muke kira ta kanta gwamnati in tana son ababen 'yan ƙasa su mallaki duk abin da ya kamata shi ne ta dubi yanayin 'yan ƙasar ta sauwaƙa musu wanda muna kira da babban murya in ana son kowa ya mallaki abin da ya kamata a yi don a dinga sa cikin aljihun gwamnati ya fi a dinga sa cikin aljihun wasu ɗaiɗaikun al'umma idan polisi ta ne ka ba shi jika biyu jika uku wannan a aljihunsa ne ba aljihun gwamnati ba ne kowa ne komai cikin aljihun gwamnati za a yi ƙasa wani abu Allah ya sa mu gyara to Allah ce fastakhaffa qawmuhu sai ya rena tunanin mutanensa ya rena hankulansu fa ata'uhu sai suke masa da'a su ƙaryata annabi Musa domin ya ce da su ma alimtu lakum min ilahin ghayri hadhihi al-anhar tajri min tahti man makaranta yace ana rabbukum al-a'la wannan abun da ya fada shi ya tada musu da hankali kwarai da gaske sai suna ganin to shi ma a matsayin Allah ne sannan kuma ya yanka musu jarirai a baya to gudun kad irin wannan abun ya sake faruwa da su a yanzu Allah ce fa'ata'uhu sai suka yi wa Fir'auna da'a suka bi abin da yake so Allah ce innahum kanu qawman fasiqin ba shakka wa inna mutane ne wanda suka kasance fasikai ma'ana wasu suka fita cikin tsaki tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala domin idan aka ce fasikanci shi ne al-khuruj an ta'atillah da ka ji an ce mutum fasiki duk wanda zai fita daga tafarkin Allah da yake game da yima Allah da'a to fasiki daga lokacin da mutum ya juya yi wa Allah da'a to ya zama fasiki Allah ya ce kada a yi zina sai mutum ya aiwatar to bai kai kafiri ba fasiki jama'a mun fahimta Allah ya ce kada a sha giya sai mutum ya sha bai kai bai zama kafiri ba amma mini ne fasiki ne Allah ya haramta shan taba duk da wani kasu mun har yanzu abin da yasa bai bari ba saboda wai babu nasi sarihi a cikin alqur'ani ko hadisi sarihi to mi amfani masu istinbat su malaman su mi amfani su a duniya mi amfani su ai sai saboda su dinga istinbat ne Allah ya sanya wannan ilimin ko to mi idan ba za su istinbat mi amfani Allah ya haramta shan taba sai yana sha to shi ma a matsayin fasiki yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai fasikanci kamar muka sha fada anwa'a ne, wani ya ji wani girma da kuma hukuba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kare mu daga fasikanci. Sai Allah ya ce aya ta gaba,
falamma azafuna taqanna minhum fa aghraqnahum ajma'in.
Allah ya ce falamma azafuna taqanna minhum, lokacin da suka fusantar kalmar asafuna suka yi tunzirar da hushin suka tozo hushin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ayar inji malamai suka ce tana cikin dalilai suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yin hushi. Allah yana yin hushi, sai dai ya hushi Allah ya ci shi ba ku sani ba. Amma Allah da ya ce falamma asafuna, lokacin da suka bata muna da rai suka fusatar da mu, kaga mutum ba zai wuce in ba idan ba a fusatar da shi ba. Kuma wajibi ne a matsayin mu na ahlus sunna mu yarda Allah yana yin wuce. Akwai ababen da in mutum ya tabbas Allah na wuce da shi, sannan kuma akwai abin da idan mutum yayi Allah yana jin daɗi yana farin ciki. Misalin hadisin shugaban halitta Annabi Muhammad da yake cewa Ubangiji ya fi shi ne mafi farin ciki game da ɗayan wanda yake saman dabbarsa, yana saman raƙuminsa a cikin wata sahara, cikin sahara, yana saman raƙuminsa da abincinsa da ruwansa suna a saman wannan taruwar ko wannan raƙumin. Bayan kawai sai raƙumin ya barsa ya tsere a cikin daji, cikin tsakar rana, kuma cikin sahara. Ga zafin sahara, ga zafin kishirwa, ga zafin zafin yuwa, sannan kuma ga zafin tahiyya. Sai zaman to kawai shi ba abin da yake jira sai mutuwa. Ya zo ya ga wani ice ya kwanta, yana kwantawa sai ga raƙuminsa da abincinsa da ruwansa sun dawo, yana kama dabbarsa ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka min shiddatil farhi. Yace Allah kai ne bawana, ni ne ubangijinka. Kaga kuskure ne ko haka, saboda ko shi yana jira kuto, yana jira malakul maut, yana falkawa sai ga taguwar nan da abincinsa da ruwansa gaba dai Allah ya mai masa da shi. Sai ya kama igiyar raqumin sai yace Allahumma anta abdi, Allah kai ne bawana, wa ana rabbukum, ni ne ubangijinka, saboda tsabar farin ciki. To Allah ya ce Allah ya fi annabi ya ce Allah ya fi wannan mutum farin ciki da mutumin da zai yi sahaban Allah ya ce Allah ya gafarta masa. Ashe idan ne ne ki na roki Allah gafara, Allah yana farin ciki da wannan gafarar da ne ba. Idan muka yi zunubi, muka yi laifi, muka roki Allah ya yafe muna, Allah yana jin daɗi fiye da yadda wannan mutum ya ji daɗi. Kaga wannan hadisin ya tabbatar da Allah sifa ta mi ta al-farqu. To akwai masu wasu aqidai musamman irin su ash'ira suna kore wannan sifa daga cikin sifatin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wajibi ne ka tabbatar ma Allah duk wata sifa da Allah ya siffanta kansa da ita, wanda mu mun yarda cewa Allah yana farin ciki kuma yana yin fushi. Akwai abin da in kai Allah yana jin daɗi, sannan kuma akwai abin da idan kai kana bata wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce falamma asafuna, a lokacin da su Fir'auna da jama'arsa suka bata muna rai ta hanyar karyata annabin Allah annabin Musa da kuma ci gaba da kafircin da suke yi, Allah ce intaqamna minhu, sai muka kama su da azaba, muka musu ramuwar ganya, muka yi intiqami. Intiqami shi ne kai abu na ba daidai ba, sai wanda kai ma shi ma ya maida maka wannan abu kuma cikin wani salo na musamman, shi ne al-intiqam. To sai Allah ya yi musu ramuwar ganya, su sun tsare ta Allah da manzansa ko, to sai Allah ya kama su da azaba. To ci azaba, sai Allah ce fa aghraqnahum ajma'in, musu Allah sai muka kama su da azaba, muka halakar da su baki daya gaba ɗayan su. Sai Allah ya halakar da shi Fir'auna jama'arsa, domin da shi Fir'auna da jami'an tsaronsa masu tsaronsa, kasar Fir'auna Allah ya taimake sa da jami'an tsaro, yana da manyan sojoji. Shi ne Allah ya ce wa Fir'auna dhil autaj, kalmar autaj kinnan malamai suka ce sojo kasratu su abinan aljunud Allah ya taimake su da tsabar sojojin suka tabbatar da mulkin sa ina fatan mun fahimta wanda kusan kowane gwamnati tana alfahari ne da yawan sojojinta yanzu America da cikin abu take ta kama da shi cikin abin da Allah ya bata a duniya akwai yawan sojoji su kansu ka turai da aka taso za a je yakin Uhud ai sun linka musulmai kusan kowane musulmi zai yaki da afan Badar kowane musulmi zai yaki da kusan mutum uku tunda su musulmi su ce su 300 da wani abu ba ga fare kusan su 200 da wani abu kawai kenan kowane musulmi zai yaki da mutum uku amma sai Allah ya sanya tsoro a cikin zukatan kafirai shi al'amarin ba yawan sojojin ba kamin fi'atin tariyatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah Allah ce runduna nawa ce da take da tsawa runduna karama ta yi nasara a kanta yanzu saboda Allah ba abun ayi mamaki bane a ce yau an waye gari kasar Niger tana wa faransa hujjin musa inna li zalika la min ajabil ujab abun mamaki mai kwarai a ce yau ga kasar Niger tana wa faransa uwar da ta rene ta wanda ba wani abu da Niger take da shi da Allah ya mallaka mata da za a fitar da shi a kasar waje na duniya ba ta ita faransa da cikin dillancin wannan abu babu wani arziki da Allah ya kuna mu ɗan Niger yawa wannan kasar da in za mu fitar da shi a waje ba fa jagororinmu bane ke fitar da shi kai tsaye faransa take fitar da wannan abun kai tsaye ta sayar da shi kuma idan ta je ta sayar ba fa kuɗin za ta kawo ne ba a rama ba ta kawo kuɗin haka tsaba ba ta kawo ne kuɗin abin da aka sayar ita za a ba ta kuɗi masu tsada masu kima a duniya euro da dala sai ta je ta buga mana sefa da wannan abin da ta muka aka sai da mana namu kayan sai ta je ta buga dala sai ta buga mana sefa da wannan abin kuma cikin abin da aka buga sai a ɗauko kashi biyu cikin biyar a kawo mana sauran a kai Cote d'Ivoire a shi haka ake rayuwa duk shekarun da muke haka ake ta tahiya sai gashi sai Allah ya juyar da al'amarinsa wallahi wanda wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah wa inni jadakum asan zir baki daya wanda ya kamata ce duk dan Niger ya wa Allah su bi shukr ya kamata ce duk dan Niger yayi wa Allah sujudu shukr yawa Allah godiya da Allah ya fitta mu daga wannan kaifi na ubudiyya zuwa watan zuwa kasancewar ba ahrar ya kuma da cikin kan kuma muna bashin Allah ya tabbatar da wannan kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ƙara mu da aminci da kwanciyar hankali shine Allah yake cewa falamma asafuna taqamna minhum lokacin da suka fusar da musu Allah ya sai muka kama su da azaba fa abaratnahum ajma'in sai muka nutsar da su baki daya fir'aunan da shi da sojojin sa da ministrorin sa duk wani abu da ke ta kama da shi Allah ya sanya ya baro Misra da kuma wannan tekun kuma cikin wannan ruwan Allah ya nutsar da su Allah ya ce ajma'ina baki daya sai Allah ya ce Allah ce faja'alnahum sai muka sanya fir'auna wa jama'arsa da muka halakar a cikin teku Allah ce salafan ay qudwatan lil kuffari abun koyi wa kafirai duk wani kafiri a duniya in ma zai yi ta'addanci da ƙetare iyaka to Allah ce sai dai ne koyo na fir'auna amma ba zai wuce sa ba jama'a mun fahimta duk wanda zai yi wani abu na kafirci daga bayan fir'auna Allah ce mun sanya fir'auna da jama'arsa abun koyi wa duk wani kafiri na duniya su ne abun koyi shi yasa duk abin da za ka yi kafin ka yi an riga an yi gwara ma ka ji Allah ka huta ka shiga aljanna amma duk wani tsakiyarci da ka sani a duniya wallahi an yi wa Allah shi ba wani zinibi wani sako a duniya da ake yi a yanzu wanda baya ba yi shi ba babu shi yanzu daga cikin abin da ke tada mu da hankali kuma duk musulmi mai imani abin yana tada masa da hankali da lesbian auren jinsi wannan maligo a ce namiji ya aure namiji ba su ta aure mace wanda kuma sani ba dai a yanzu wala Allah ya canza muna amma har zuwa a yi kudeta a wannan kasar tamu da aka ce catherine disney prussel kashi 99 saman 100 duka musulmi ne har da wasu ɗan birkin ne ko babu wata doka guda daya da ta yarda ta yi bayanin cewa idan mutum aka same shi da yin lesbian da yin auren jinsi ko kuma da ta namiji ya tara da namiji ko ba shi ta tara da mace ga hukunci ta za a masa babu duk da cewa ba wannan laifin ne ba mutanen annabi da suka yi ka dubi irin yadda Allah ya mutane suka zo juye kasa ba aka yi da su kece ta aka yi gaba daya saboda tsamar girman su ne amma yanzu ana yi yanzu ba amma wasu sun ma ba ma auren jinsi ba yanzu yanzu musamman ma irin babban birni irin wasu abu da wata musiba da ta shigo malam akwai yanzu al'aura ta namiji al'aura ta maza da ake sayarwa a super mukufi haka da mata suke saya wanda caji shaki da wuta ake sanya daga mace ta kawai tana jima'i da wannan abu ba sai ta yi tashi nan ta yi sinima wannan musiba ce wannan musiba ce Allah ya rufa mu asiri to Allah ce fa ja'alnahum salafa sai muka sanya su abun koyi da duk wani kafiri na duniya sai Allah ce wa matsalan lil akhiri sannan kuma abun lura da abun wa'azuwa ne wa mutanen da suka biyo bayansu ubangiji subhanahu wataala yana ba da labari abin da ya faru da al'ummar su gaba ta ne don ya zama to ibra abin da ya kamata mutum ya lura da shi malam Bahaushe ke cewa gani da wani ya ishi wajibin tsoron Allah abin da mutanen farko suka yi Allah ya halaka da su yin shi a cikin mu ba shi ke cewa ba dan mun yi Allah ba zai iya rawa wanda ya halakar da mutanen sa shine Allah kuma yanzu ma da damar tun ake masa ba da bai halakar da al'umma Allah ce fa ja'alnahu salafan wa mathalan lil akhir sai Allah ya ce
walamma urida min maryama mathalan ila qaumika minhu yasidun
Allah ya ce walamma duriba ibnu maryama mathalan idza qaumuka minhu yasidun wannan ayar malamai sun tattauna da dama a kanta game da abin da ya sanya Allah ya saukar da wannan aya kafin ku tafsirinta miye dalilin saukar wannan aya wasu daga cikin malamai misali sama irin al-imam al-tahawi alayhi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa na tafsiri tafsirul wasit yake cewa malaman tafsiri suna akaito ruwaya guda akan dalilin saukar wannan aya abu na fara suka ce ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya Allah ya ce wasal man arsalna min qablika min rusulina bayan wannan ayar ta sauka to sai mushrikai suka rajayu game da sha'anin annabi Isa alayhi wasallam suka ce ai abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta wannan wa'azin so yake shi ma a rike shi a rubuta kamar yadda aka bauta wa annabi Isa Allah shi annabi Isa shi ta bauta masa ba inda annabi Isa yace a bauta masa wannan yana cikin Qur'ani ubangiji ya tabbatar da wannan lokacin da Allah ya tsayar da shi annabi Isa a kiyama Allah zai tambaye sa a anta qulta lin nas tattakhiduni wa ummi ilahayn min duni qala subhanaka ma yakulli ana kula ma laysa li bi haqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi Allah ya ce wa annabi Isa wai kai ne kace wa mutanen ka surke ka ga mahaifiyarka abun bauta yace subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah bai dacewa gare ni ni bawa ma ka Allah da fadi abun da ban da haƙi a kai miye bai da haƙi akai shi ne a bauta masa yace Allah inna faɗi wannan maganar Allah ka sani saboda ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke cikin rayuwata amma ni Allah ban san abin da ke cikin rayuwarka ba a ƙarshe sai ce cewa Allah in kai musu azaba in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk Allah in ka azabtar da su bayanka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim antal azizul hakim in ka gafarta musu kuma Allah kai ne gafara ne kai ne mabuwayi wai ba dan baka iya bane a'a ka yi azaban da kai yaki to tare da Isa da ce a bota masa ba kuma da zamu zo mu kai sai suka ce ai manzon Allah sun shi ma yana so a bota masa ne irin yadda aka bota wa annabi annabi Isa to sai Allah ya saka ta wannan aya walamma duriba maryam matlah wa suka ce a a dalilin sauka wannan ayar wanda daga cikin mutanen Makka da ake cewa ibnu zab'a shine ya kusuma yayi jayayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alistin nasara ya'budu al-basit yace ina rantsuwa da ubangijin Ka'aba nasara suna bauta wa annabi Isa wal yahudi ya'buduna Uzair su kuma yahuda suna bauta wa Uzair yace wa banu malik ya'buduna al-malaika su kuma banu malik suna bauta wa malaiku fa in kana haula'i fi an-nar in har duka waɗannan abubuwan da ka faɗa cewa in aka bauta mu abu da wanda ya bauta da wanda aka bauta ma duk suna bauta kuje ka ji wata kota falsafa ba yahudawa suna bautawa Uzair nasara sun bautawa annabi Isa banu malik sun bautawa malaika in har da gaske ne in aka bautawa mutum yana wuta da shi ga abin da ya bauta masa sai ya cewa faqad radina an nakuna nahnu wa alihatina fi dar mu mun yarda da mu da ababin da muka bauta mu ba mu ce wuta in dai har annabi Isa yahuda sun bauta wa annabi Isa abin nasara yahuda sun bauta wa Uzair banu malik sun bauta wa malaika ko suka tai wuta tunda ka faɗa ka ce duk abin da aka bauta ma da wanda ya bauta shi ma zai je wuta yace to muwa mun yarda mu da kuma kanmu Allah ya sanya mu wuta to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ban taba ganin mutum wanda yake da jahilci ba a matsayin ka na jagora a cikin mutane sannan kuma mutum wanda yake da tunani irin na wawaye yace innahum ya'buduna shaytan yahudawa ba annabi sai suka bauta sun bauta wa shaytan ne domin shi annabi ai shi Uzair bai ci abota masa ba nasara suka bauta wa annabi Isa bai ci abota musu ba haka shaytan ne ya kawata musu wannan ibadan suka wa shaytan da'a ba Isa ba da suka bauta ba sai Allah subhanahu wataala saka ta wannan ayar walamma duriba min maryama matlan idza qawmuka minhu yasidun Allah cikin lokacin suka buga misali ta cewa ana bauta wa danna na Maryam sai ga wasu daga cikin mutanen ka suna kau da kai inji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ci
wa qalu a'alihatuna khayrun am ma maru lak illa jadala bal hum qawmun khasimun
Allah ya ce wa qalu sai sun duk suka dinga fada suka ce a'alihatuna khayrun amhu yanzu da annabi Isa da kuma abin da muke bota ba wanne ne ya fi dokaka kaji ba yanzu su mushrikan a'alihatuna khayrun abubuwan muke bota ma ne suka fi amhu ko shi annabi Isa ma'ana abin da muke bota ma ne ya cancanta da bota ko annabi Isa Allah ce ma darabuhu laka illa jadala bangiti ya iya magana wallahi aram wannan kalmar ta kare ma darabuhu illa laka jadal ma darabuhu laka illa jadala da za a mata tafsir al-mawdu'i a doke ta a fassara ta wallahi darasin awa uku ne ma darabuhu laka illa jadala tana kunshe da wasu siyaga na balaga masu tsinkin yawa sannan kuma akwai durus al-qashin sa Allah ce ma darabuhu laka illa jadala ba komai sanya suka buga maka wannan misali dan jayayya tunda dai an bauta maka shi ma yana wuta sai Allah ce balhum qawmun khasimun su dai mutane ne da suke da naci a cikin tsayayya da jayayya Allah ya kare ba a san mutun ya zamanto mai naci jayayya ba ta da amfani mutun ka zamanto ka sa akwai da ba shi ilimin gaddama Allah ya taimake shi cikin abin da Allah ya bashi aka raba aka bashi ilimin gaddama hadda cewa kai wani bai kaduwa ai wallahi zai kadu zai kadu kuma in ka dura galiba irin waɗannan mutanen ba sa zuwa makaranta ni fa na ga ake kira Ibn Hajar al-Asqalani illa alladhi ahdara an-nabi karanta mai fasara amma saboda tsabar to nace ai shi ina da gaddama sai karatu ne gare shi ba kaddama ba Allah ya Allah ya rufa mana asiri haka mu tashi zuwa karatu surutu da sowa ba ta bace sai Allah ya ce
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل
التي إن هو إلا عبد أنعمنا عليه النبي عيسى سكي تم كان أكنسا التي عبد أنعمنا عليه باوى نيد موسو ألا مكي مسا نئمة توتي نئمة تي ألا يمسا نئمة تأنبتك جماعة من بيتا daga cikin ni'imar da Allah ya wa annabi Isa gashi annabi kuma gashi manzo wannan ba ne bace kai ko ayyuka hafizin qur'ani ai wannan ba ne bace ko Allah shi ka hafizin kai ko baka haddace baka iya karanta ba ai wannan ne bace mutum biliyan lawali a duniya zasu kuma wajen Allah ba sai karanta qur'ani nan na'am ba sa girgwa sai Allah ya ce ma duka har ka haddace wani abu ko haddace shi wallahi Allah ya baka ni'ima amma ba akwai wanda bai shi a rayuwa ta Allah ya ba shi Qur'ani amma ko ga nake ba abin da Allah ya yi a duniya ba abin da Allah ya yi a duniya malamu ya taba da labarin wani hadisi ne na Qur'ani ya haddace Qur'ani cikin da waje ba ce shi Allah in dai zaka ba da kudi Allah Qur'anin ka amshi kamar da falaki da nasu saboda sallah wannan isimi ne wa Allah kai kaya za a kwatanta ai da kuɗi suna da kima da daraja garanti da Allah da manzo Allah sai ya fi kowa tare da kuɗi a duniya da kuɗi na da wata kima da daraja a duniya wallahi alazim da ba yadda za a yi sahabban annabi suna kwana da yiwuwa ba yadda za a yi da kuɗi na da kima da daraja a duniya ko da da'awar manzon Allah a lokacin da ya kira ba wanda ya sai tinkare shi amma ba wani abu bane wata daula ce balma ijma da mai kudi na da cikin mafi kaskancin nema da Allah yake kan annabi Adam a duniya kudi na da cikin mafi kaskancin ni'ima da Allah yake wa yake wa dan Adam a yanzu akwai wanda fa Allah ya bashi Qur'ani gane shi fa Allah ya yi sai bitin da Allah ya shi karaka ke da ka ba Qur'ani aka ba Qur'ani isim 60 sura 111 kai inda dubaran mutum ke haddace ta akwai wanda sai sun tayi duniya sai sun bar duniya musa da cewa Allah ya ce bake ka ya baka har abin da aka sanya wa manzon Allah a zuciya kai ma Allah ya sanya maka kalibi Allah ya zabe ka ya sanya maka abin da ya sanya wa manzon Allah a zuciya kuma kana ganin Allah bai maka ba Allah ya rufa maka asiri to Allah ce in huwa illa abdun an'amna alayhi shi dai annabi Isa bawa ne daga cikin bayin Allah da Allah ya masa ni'ima Allah ya bashi annabtaka waja'alnahu matala kuma muka sanya shi abin lura aya matalan nan ayi ma'ana aya wa ibra ajiba abun mamaki sai daga shi Allah ya halicce sa bai da uba a duniya ba san uban sa bai da uba baya da uba haka Allah ya ce kun fayakunu ne kawai Allah ya ce kun sai annabi san ya kasance kadibi al'amarin Allah game da annabi Isa da daukar cikin annabi Isa da haihuwa shi ba ina wa guda ba da daukar cikin shi da haihuwa shi da Allah ma daga cikin wata nawa take shi wata tara wata ma sai ta haura ba taron ko to in aka ci fara ciki kai kanka wallahi baka da lafiya ya ramba ko a barka da sayo ko shi aka barka da shi idani ne nan take ta dauki cikin kuma nan ta haihuwa shi kaga ai akwai abin lura a cikin wannan ko ya kamata su gano cewa Allah shi shi kadai ne sai lati wa matalan li bani isra'il wata aya ce wa banu isra'il Allah ya dace da mu sai Allah ya ce
walau nasha'u laj'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun
sai ya ce kuma
wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala
Allah ce walau Allah ce walau la sha da musu Allah mun ga dama laj'alna minkum malaika da mun sanya mala'iku a cikin wannan kasar laj'alna minkum nan minkum jima suka ce ai badalakum da mun sauya ku mu cire ku a wannan duniyar mu kawo mala'iku su dinga yawo da Allah ya ga dama to da sai Allah shi ware wani gari na musamman na mala'iku kuma Allah yake cewa ya khulufuna suna kusashi suna biye masashi in wanda suka wuce wasu su zo, in wanda suka zo su goce wannan su zo, Allah kuma zai yi. Kuma su kansu mala'ikun Allah ya faɗa a Furqanin da Asuwa Isra'i, da mun sanya kasan nan akwai mala'iku, to da mun aika musu mala'ika, Annabi a matsayin mala'ika. Idan su ma mala'ikun ba za a bar su haka ba, yadda aka turo annabawa a cikin ku, to Allah ya ce za mu turo annabawa a cikin mala'iku. Da mun ga dama, Allah ya ce da mun sanya mala'iku marmakon ku. Da yanzu mala'iku da ke zamana suna tafsiri ana wa'azi, kuma Allah ya ce in suka wuce wasu su zo su ci gaba da yi, sai Allah ya ce cewa wa innahu la'ilmun lis-sa'a, shi Annabi Isa alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama. Wa innahu la'ilmun lis-sa'a, ana gane sunan alama ce daga cikin alamun tashin kiyama. Wanda ba shakka hadisi ya inganta daga bandan Allah cewa zai dawo duniyan nan, tabbas Annabin Allah zai dawo. Sai Allah ya ce fala tamtaruna biha, kaga ne, kaku yi shakku game da tashin alkiyama nan, wallahi sai an tashi, sai an tashi kiyaman nan. Allah ya ce fala tamtaruna biha, kada wanda ya sake shakka game da kiyama. Annabi Isa ya tafi sai dawo. Sai Allah ya ce wattabi'un, Allah ce bandan Allah ku bi cikin duk abin da na ba ku labari. Hadha siratul mustaqim, wannan shine ke tafarki madaidaici. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kora mu akan tafarki madaidaici. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da ni wani hida wala yasuddannaka shaytanu innahu lakum ayatan
wala yasuddannakum shaytanu innahu lakum aduwwun
Allah ya ce wala yasuddannakum shaytan, kada ku yarda shirin ya katange ku da wasu wahasinsa akan bin Allah subhanahu wataala. Kada ka yarda shirin ya yi wasa da hankalinka, musamman a wannan kwanakin ana kiyamu da kana kwana. Jama'a mun bayyana, kada ku wanda ya yarda, Allah ya ce wala yasuddannakum shaytan, kada ku yarda iblis ya hana ku aikin alkhairi. Ya hana ka zuraye da rire, ya hana ka ibada, ya hana ka taimaka wa bayin Allah, ya hana ka kula da marayu. Allah ce innahu lakum aduwwun mubin, tabbas shaitan makiyi ne gare ku, wanda adawar ta fito kiyira mubina na dinan adawa gare ku. To Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da sharri da kuma adawar ta iblis. Allah ya bamu nasara a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana abin da muka faɗa, da mun to gaskiya. Allah ya bamu lada kuskure. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.